الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بأن الله تبارك وتعالى تدك من دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Laraba 24 ga watan Shawwal shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan 8 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 15 a bangaren lissafi suratul hijr kafin darasi na yau ba laifi an tambayoyi sukan iya gabata na'am
mala tsohuwa ce tana da da sai ya mutu kuma ya barga da kuma kuma yana iya da sai ya barga sai ta ci gadanta kuma tana da wa tana da kai yanzu kasancewa ita ba ta iya komi sai ta ɗauki wannan gado nata sai ta ba iyan wannan na ɗanta shukokinta ya halitta a musulunce amsa ko bai halitta
to kamar bai ida fahimtar tambayar ka misali mace ce ce tana da da wannan dana ta yana da yayansa Allah ya masa rasuwa aka ba ta kenan sudusin ta ɗaya daga cikin shida wannan ɗaya daga cikin shida da aka ba ta sai ta dauka sai ta ba jikokinta shine kake tambayar ya halatta su jikokin su amsa
wanda da kananta
kuma suna da
yi suna da gado ko bisa
ita tsohuwar
wanda tana da wa da kai suna da gado ko bisa
wai misali mace ce ce tana da yaya kamar guda uku wannan tana da da wannan da yana da yaya sai Allah ya masa rasuwa daga cikin gadon ɗanta sai aka ba ta sudusi me yasa saboda yana da yaya kuma sannan ita wannan wadda aka ba ta sudusin tana da wa kuma tana da kani sai ta ɗauki wannan kashi ɗaya daga cikin shida da aka ba ta na gadon ɗanta sai ta ba jikokinta ba ta ba wa kenan wanta da kananta menene matsayin haka wannan halak ne an gane ku a inda kyauta ba ta halatta ka bambanta shi ne tsakanin 'ya'yanka bai ya halatta wannan kuma jikokinta ne ta ɗauki dukiya wadda take mallakar ta ta ba jikokinta kenan ba ta ba wanda da kananta ba wannan ta yi wannan kyautar da ta yi ta yi halaka saboda wannan ba gado ba ne ba ta ba su ma'ana kyauta ce ta ba su daga cikin dukiyarta inda ta riga ta mutu ne kenan wannan sudusi da aka bata ya riga ya zama gado kenan sai a nemi suwane ne magadanta kenan magadanta in ba ta da da kenan mine suwa za su gaje ta ana ba uwa ba uba ba da kenan anan wannan yayi wanta da kananta su za su gaje ta idan shakikai ne su za su gaje ta in akwai shakiki kenan shakiki ya kare dan uwa wanda yake da abi amma tunda bata riga ta mutu ba ta yi kyauta da wannan dukiya ta ta wanda ta ci daga na gadan danta ga jikokinta wannan halaka ne ta aikata. Bin sallah ta hanyar sauti baya halatta, dole sai kana ganin liman ko kana ganin wanda yake koyi da shi su ne ma'amu, don haka ba a shar'anta ma mata daga cikin gidaje su ringa bin masallaci sallah. Sharadin koyi da liman, in ma kana ganin limamin ko kuma kana ganin mamun da suke koyi da shi. Don haka malamai suka tabbatar suka tafi akan cewa duk wanda ya shiga gaban liman ba shi da sallah, saboda shi baya ganin liman kuma baya ganin mamu, ta hanyar sauti ne kawai yake bin sallah. Na'am.
Haka sallah da ake yin adari ya tsananta ya kamata a haɗa ku kuma da gangala.
To bayani ya gabata akan wannan matsala. Ana hada sallah in hadari ya gamu, ana kyautata zaton ruwa zai sauka, ko kuma ana ruwa ba a gama ba, ko kuma bayan an gama ruwa ga lema, wanda yin kowace sallah a lokacinta a je gida a dawo akwai wahala akan jama'a, to anan ana da rangwame na hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci, in ma a zuhur da la'asar ko magariba da isha, kamar yadda asali shine hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yake cikin wato sahihai, wanda yake cewa ana zaune ba ruwa ba iska ba wani tsoro, maza Allah sallallahu alaihi wasallama da lokacin azhar yayi da aka gama kai tsaye aka kawo lasar, haka nan da lokacin magariba yayi da aka yi magariba take yanke aka kawo isha. Aka tambaye shi me yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka, sai ya ce maza Allah yana kiyamar wato ya jefa al'ummarsa cikin kunci, don haka duk lokacin da jama'a suka tabbatar da cewa akwai tsanani da wahala a kansu game da yin kowace sallah a lokacinta masu tarayyar lokaci, azhar, la'asar ko magariba da isha, to ba laifi ana iya hadawa a yi jami'insu, wanda bayani ya gabata a darasinmu na ummatul ahka. Na'am.
Kamar ana gama wannan sallah sai wani wanda aka bar shi sallah sai ya ci ana nishayi, kuma
misali wanda bai samu magariba ba ya zo ana isha, iya abinda za a yi sai ya kabbara ya bi limami da niyyar magariba, shi magariba shi limami yana magariba shi kuma yana isha, in an yi uku anan yana da damar da zai yi niyyar kadaita ya salamce sannan ya tashi ya kabbara ya bi liman, wannan ta hudu kenan ita ta janyo masa sauran cikin sallar isha, amma in ta farko ta kuce masa sai dai ya yi magariba, amma ba maganar ya yi jami'i, in ya gama magariba sai ya koma gida in lokacin isha ya yi sannan ya yi isha shi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen wato aya ta 79 a cikin wannan sura ta 15 suratul Hijr, wanda aya ta 81 cikin bayani ne akan aya ta 78. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana ashabul aikati la zalimi fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Ubangiji ta'ala ke cewa wa in kana ashabul aika, in anan bi ma'ana qad, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa fadhakkir in nafa'ati dhikra ay qad nafa'ati dhikra, shine yace wa in kana ashabul aikati la zalimi, Ubangiji ta'ala yace tabbas wato ma'abuta rukuki sune mutanen Annabi Shu'aib. Idan aka ce al aika dawa wato wanda itace suka sarki, to kasancewar mutanen Annabi Shu'aib alaihi salam sun kasance suna zaune a irin wannan jeji, don haka ake kiran su ashabul aika. Ubangiji ta'ala yace wa in kana ashabul aikati la zalimin, tabbas wato ma'abuta rukuki su ne mutanen annabi Shu'aib, wato sun kasance masu zaluntar kawunansu, domin sun karyata manzon da Allah ya turo musu shine annabi Shu'aib domin ya kiraye su zuwa kadaita ubangijin su a cikin ibada. Lokacin da annabi Shu'aib alaihi salam ya kiraye su zuwa kadaita ubangiji subhanahu wataala a cikin ibada da kaurace ma dukkan wasu abubuwa da basu dace ba, ya musu barazana da cewa in har wasu gaskata shi a matsayin manzo, to su san da cewa azabar Allah na nan tare. Sai suka ringa kalubalantar shi, suke ce masa in har kai manzo ne da gaskiya, to ka sanya wani bangare na samaniya ya rubuto mana ya kashe mu gaba daya a huta. Shine ubangiji subhanahu wataala karshen al'amarin su, ubangiji ya kama su da wani yini wanda yake na duhun girgije. Shine ubangiji ta'ala yake cewa fa kabbahu fa akhadhahum azabu yawmin ghulla innahu kana azabu yawmin azim. Ubangiji ta'ala yake cewa sun karyata wato annabi Shu'aib, dan haka yini wanda yake na girgije, azzulla shine girgije, wanda wannan girgije ya musu rumfa kuma iya abinda yake narke a cikin shi azabar Allah. Wannan girgije ya mamaye su gaba ɗaya ya halakar da su. Shine ubangiji ta'ala ya ce innahu kana azaba yawmin azim, lalle wannan yini ya kasance yini ne na azaba wadda take mai girma. To dan haka kamar yanda bayani ya gaba shine sai Allah yake cewa fanta qamna minhum, shine Allah yace sai muka dau fansa game da su. Al-intiqam shine daukan fansa a maka ba daidai ba, ka biyo baya da ukuba. Shine Allah yace fanta qamna minhum, wato sai muka dau fansa game da su akan karyatawar da suka ma manzon mu, shine muka damke su da irin wannan azaba. Ubangiji ta'ala yace wa innahuma, wato lalle alkarya ta mutanen annabi Lut da alkarya ta mutanen annabi Shu'aib, ko kuma mu ce bagiran, ubangiji ta'ala yace da bi imamin mubin, wato suna kan gwadabe wanda yake mabayyani, wuri ne wanda yake sananne. An gane ko? Hanya ce ta mutanen Makka idan za su tafi kasar Sham. Shine ubangiji ta'ala yake ce yawa, kenan za mu tashi aya ta 80. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala wa laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa ataynahum ayatina fakanu anha muridin وكانوا ينهتون من الجبال بيوتا عاملين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل inna rabbaka huwa al-khallaqul alim. Wato ubangiji ta'ala ke fada wa laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin, ubangiji ta'ala ke cewa tabbas wato ma'abuta al-hijra, lafazin al-hijr abinda ake nihi da shi anan shine diyaru samud, ma'ana gidajen samudawa mutanen annabi salih, wanda ita kalima ta al-hijr a larabci tana da ma'anoni daban-daban. Al-hijr yana zama bi ma'ana al-aqal, kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada hal fi zalika qasamul lidhi hijr, haka nan al-hijr yana daukan shine ma'ana harami, ko kuma wannan dan zagaye na jikin Ka'aba wanda ake kiran shi Hijru Isma'il. to amma ma'anar shi anan shine kenan gidajen samudawa mutanen Annabi Salih shine Ubangiji ta'ala yace wala qad kadzaba ashabul hijr al-mursalin tabbas wato ma'abuta al-hijr sune samudawa Ubangiji ta'ala yace sun karyata al-mursalina wato manzanni idan muka koma samudawa manzanni nawa aka tura musu manzo ne daya daya shine Annabi Salih amma nan Ubangiji ta'ala sai yace tabbas wato samudawa sun karyata al-mursalina manzanni saboda ka'ida karyata manzo daya daga cikin manzannin Allah subhanahu wata'ala tamkar karyata manzanni ne gaba daya an gane ko inda a ce mutum zai yi imani da manzannin Allah gaba daya ya ware manzo daya daga cikin su to imanin shi da sauran manzannin gaba daya ba zai amfane shi ba haka littattafan da Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar inda mutum zai yi imani da dukkan littattafan ya karyata littafi daya to imani da sauran littattafan ba zai amfane shi ba misali alqur'ani idan mutum yayi imani da alqur'ani gaba dayan sa ya ware wata aya daya ya karyata to imani da sauran ayoyin gaba daya ba zai amfane shi ba dan haka anan duk wanda ya karyata manzo daya daga cikin manzannin Allah to tamkar ya karyata manzannin ne gaba daya me yasa saboda manzannin Allah subhanahu wataala gaba dayan su suna tarayya akan abu daya daya shine tauhidi kadaita Allah a cikin ibada kuma kowanne manzo daga cikin manzannin Allah gaba dayan su sun zo ne da tacaccen addini shine addinin musulunci shine anan kenan Ubangiji ta'ala yace wala qad kadzaba ashabul hijr al-mursalin tabbas wato samudawa sune ashabul hijr Ubangiji ta'ala yace sun karyata manzanni domin sun karyata wato manzan da Allah ya turo musu Annabi Salih Ubangiji ta'ala yace wa atainahum ayatina wato mun ba su ayoyin mu me ake nihi da aya anan ita ce mu'jiza wanda Allah ya karfafi Annabi Salih an gane ku shine yace wa atainahum ayatina mun ba su ayoyin mu wanda za su zame musu jagora akan sanin gaskiyar Annabi Salih cewa manzo ne na musamman daga wajen Ubangiji subhanahu wataala ayoyin da Allah ya ba su sun nemi cewa Annabi Salih in har yana bukatar su gaskata shi a matsayin manzo ya roki Ubangijin da ya turo shi ya fito musu da wato taguwa daga cikin fandusa wannan taguwa kuma ya zamanto za ta iya shanye ruwan garin gaba daya sannan kuma taguwar ya zamanto ta fito kai tsaye wato danta yana biye da ita kuma ya zamanto ita wannan taguwa za ta iya shayar da su gaba daya kaga wannan duka ayoyi ne na Ubangiji subhanahu wataala mu'jiza ce suka yi alƙawarin cewa in har ya zo musu da haka to za su yi imani da shi abinda suka roka Ubangiji subhanahu wataala ya zo musu da shi na mu'jiza shine Allah ya ce wa atainahum ayatina wato mun ba su ayoyin mu shine abinda suka nema na mu'jiza wanda za ta nuna gaskiyar Annabi Salih amma ni ya kasance Ubangiji ta'ala ya ce fakanu anha mu'ridi wato sun zamanto game da wannan mu'jiza wato suna masu bujirewa menene bujirewar su anan kasancewar sun nuna cewa ba za su iya hakuri ba za su iya jimrewa ba akan wato kasan da Allah ya musu tsakanin su da taguwar da yace hadhihi naqatun laha shirb wa lakum shirbu yawmin ma'lum dole za a kasa ruwan sha kashi biyu in taguwa ta sha yau su kuma za su sha gobe in ta sha jibi su kuma ga ta su sha to akan haka suka kasa jimrewa suka yi shawara tsakankanin su akan yaya za a yi a gama da wannan taguwa suka bada hadin kai gaba ɗayan su aka wakilta wani wanda yake mafi tsiyata daga cikin mutanen alƙaryar wanda Allah yake faɗa izin ba asa ashqaha ya suke wannan taguwa kamar yadda Allah ya kissanta mana to lokacin da ya soke wannan taguwa shine Ubangiji Ta'ala sai yake fada ya turo sako ga manzon shi Annabi Salih yace ka ce da su tamattahu fi darikum salatata ayyam zalika wa'dun ghairu makzub wato ku ci gaba da jin dadi a cikin gidaddajinku tsawon kwana uku bayan kwana uku azabar Allah za ta danke ku kuma wannan saukar azaba alkawali ne wanda yake ba abin ƙaryatawa ba an gane ku ko kuma ba alkawali bane ba wanda yake na ƙarya tabbas azabar Allah za ta sauka nan gaba bayan kwana uku to shine anan Ubangiji Ta'ala yace fakanu anha muridi wato sun zamanto game da wannan aya da Allah ya ba su minuna gaskiyar Annabi Salih sun zamanto masu bishirewa masu kauda kai sai yace wa kanu yanhituna min aljibali buyutan amini wato sun zamanto suna sassaka buyutan wato dakuna min aljibali daga cikin duwatsu lafazin yanhitun an ciro shi ne daga annahat idan aka ce annahat wato shine kararike abu ka kurkure cikin sa aka suke zawwa a cikin jeje su samu katon dutse sai su rarike cikin shi sai su maida shi daki ba dan komai ba ku dan nuna isa wato da kasaita ba dan sun bukatu zuwa ga haka ba shine Ubangiji Ta'ala yace aminina suna amintattu an gane ko a cikin wannan kogo na dutse ba maganar kenan ya rutu musu Ubangiji Ta'ala sai wannan ma ni'ima ce da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya musu domin Allah ya dade su wato da karfi wanda yake mai tsanani fa akhadhatuhum as-sayhatu musbihina Ubangiji Ta'ala yace tsawa ta mala'ika sai ta damke su a lokacin asuba ma'ana suna lokacin wayewar gari kenan yini na hudu bayan kwanuka uku sun cika asuba kenan ta rana ta hudu azabar Allah ta sauka shine Ubangiji Ta'ala yace fa akhadhatuhum as-sayhatu musbihin tsawa ta mala'ika sai ta damke su musbihina wato a lokacin da suke wayewar gari kenan yini na hudu kamar yanda can Ubangiji Ta'ala yake faɗa inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu ka hashimil muhtadir Ubangiji Ta'ala yace samudawa mutanen Annabi Salih mu ne muka turo musu tsawa ɗaya tak ta mala'ika gaba ɗayan su suka mutu Ubangiji Ta'ala yace fakanu suka zamanto ka hashimil muhtadir wato kamar ciyawa wadda take ta shinge an gane ku yanda ciyawa ta shimge in damuna ta wuce zaka ga ta cibre ta yi baki to haka Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya halakar da su gaba ɗaya su shine Ubangiji Ta'ala sai ya ce fama agna anhum ma kanu yaksibu duk abin da suka zamanto suna aikatawa na noma da suke Allah ya karfafe su da gonakai da idanu waɗanda suke na ruwa da ƴaƴan itace kamar yanda Allah ya ambata a cikin suratul shu'ara da karfin jikin da Allah ya ba su da irin dukiyar da suka tara Ubangiji Ta'ala ya ce fama agana anhu bai wadatar da su game da azabar Allah ma'ana bai hana azabar Allah ta damke su don haka anan ya kamata duk mai hankali ya gane ya san girman Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala idan jama'a suka ci gaba da saba ma Allah to in azabar Allah ta rige ta sauka duk wani abin da mutane suke da shi na tanadi bai isa ba ya mai da azabar Allah don haka in azabar Allah ta sauka yawan runduna ko karfinsu ko yawan dukiya baya mai da al'amarin Ubangiji inda a ce yawan dukiya na hana azabar Allah ta sauka to da Qarun wato ya sha Ubangiji Ta'ala ya ce fa kasafna bihi wa bidarihil ar wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasiri inda yawan runduna na hana wato mutuwa da Fir'auna bai mutu ba yanda yana da runduna wadda take ta musamman kuma runduna wadda ta kai gaya a wajen karfi amma azabar Allah da ta sauka bai kai labari ba to dan haka shine anan Ubangiji Ta'ala yake nuna mana duk tsabar karfinsu da abinda suka tara na dukiya da abinda suke da shi ne yawan ƴaƴa bai hana azabar Allah ta damke su shine yace fama agana anhum ma kanu yaksibu inda zaka koma cikin suratul fusilat Ubangiji Ta'ala ya zanu irin waɗannan jama'u guda biyu sune Adawa da Samudawa, waɗanda a cikin al'ummun da suka gabata babu al'ummun da Allah ya daɗe su, wato da ƴaƴa sannan kuma da ƙarfi wanda yake na jiki da dukiya da ci gaba da wayewa irin Adawa da Samudawa. Kamar yadda Allah yake faɗa, fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa kanu wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yaraw anna Allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adhabal khizi fil hayatid dunya wala adhabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Sai ya ce wa amma thamud fahadainahum fastahaqu al-ama 'ala al-huda fa akhadhatkum sa'iqatu al-'adhabi al-huni bima kanu yaksibu wa najayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ubangiji ta'ala yake cewa sanadi Adawa mutanen annabi Hud fastakbaru fil ardi bighairi al-haqq. Ubangiji ta'ala yace sun yi girman kai, sun nuna isa da kasaita a ban kasa ba tare da gaskiya ba. Ubangiji ta'ala sai ya ce fa akhazatum wa qalu, sai suka fada suka ce man ashaddu minna quwwa, wato wai wane ne yafi mu tsananin karfi. Suka ringa bugar gaba cewa waye yafi su tsananin karfi a duran kasa. Ubangiji ta'ala ya maida musu martani a hankalce. Ubangiji ta'ala ya ce awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, shin ba su san da cewa Ubangijin da ya halicce su ya fi su tsananin ƙarfi? Kenan inda suna da hankali sai su tabbatar da cewa Ubangijin da ya halicce su ya daɗe su da wannan ƙarfi, to ya fi su ƙarfi, yana iya gamawa da su a cikin abin da ya fi kyautawar ido gaggawa. Don haka sai Allah ya ce wa kanu bi ayatina yajhadun, sun zamanto ne kawai suna musu game da ayoyinmu. Don haka Allah ya turo musu wannan azaba, ita ce iska wanda ta ringa ciransu sai ta wulwula mutum a cikin sama sai ta raba kan da gangan jikin, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Qamar, tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqadir, haka kuma ya maimaita a cikin suratul Haqqa. Sah, an gane ku? To dan haka shine anan Ubangiji ta'ala yake faɗa fama agna anhum ma kanu yaksibuna, abinda suka zamanto suna aikatawa suna tsururta na dukiya da jin karfin da suke, Ubangiji ta'ala yace bai wadatar da su game da azabar Allah a lokacin da ta sauka. Wama khalaqana as-samawati wal arda, Ubangiji ta'ala yace ba mu halicci samai bakwai wal arda da kasai bakwai, wama bainahuma da abinda ke tsakankanin su na halittu, illa bil haqqi, Ubangiji ta'ala yace face sai da gaskiya. Me ake nini da gaskiya a nan? Duk abinda Allah ya halitta na samai da kasai da abinda ke tsakankanin su na halittu, Ubangiji ta'ala ya halicce su ne da hikima. Akwai hikima wadda take ta kai matuƙa game da halittar sama da ƙasa da abinda ke tsakankanin su na halittu. Dan matsayin Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce a ce ya halicci halitta wato saboda wurgi haka kawai, kamar yadda yace wama khalaqana as-samaa'a wal arda wama bainahuma la'ibi law aradna an nattakhidha lahawan lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ili wama khalaqana as-samaa'a wal arda wama bainahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru wa waylun lil ladhina kafaru minan nar وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. شيني نان يتي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وبنجي تعالى يتي سمي بكوي دكسي بكوي ومحل تيسوبا إلا بالحق. وبنجي تعالى يتي سيدو من واتوشيني تبت الدكسكيا وإن الساعة ku tabbata lalle ita alkiyama, suna daga cikin sunayenta kenan as-sa'a. Me yasa? Saboda a cikin wani yanki ne na zamani, domin aka ce as-sa'a shine qit'atun minaz zaman, wani yanki daga cikin zamani. Amma sa'a anan ba a nihin sa'a kamar yadda muke nihin sa'a a yau, wato shine minti 60. An gane ku? Kamar yadda can Allah ya ce wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a. to shine anan yace wa inna sa'ata lalle alkiyama la'atiyatun ubangiji ta'ala yace na rantsi da girma na da buwaya ta mi zawwaci idan kwatar gai ta zo duk wani mai kyautatawa za a sakauta masa da irin kyautatawar sa haka wanda yake mai muguntawa za a sakauta masa da muguntawa li yajzi allazina asa'u bima amilu wa yajzi allazina ahsanu bil husna sai yace fasfahi safhal jamil ubangiji ta'ala yace ka kauda kai wanda yake kikkiawa kada ka waiwaya musu akan duk abin da suke maka na cutarwa da karyatarwar da suka maka Allah yace ma manzon sai kauda kai fasfahi safhal jamil ubangiji ta'ala yace ka kauda kai wanda yake kikkiawa menene kauda kai kikkiawa idan an cutar da kai an musguna maka ka kauda kai ka manta kada ka samu damuwa wannan amma kafin Allah ya farlanta ma mu'minin shahadi ne Allah yake umarnin manzonsa da mabiyansa cewa su dau hakuri su kauda kai kamar yadda can Allah yake fasfaha anhum wa qul salam fa sawfa ya'lam kauda kai gabarin su Allah yake manta da su ce da su tsakanina da ku aminci aje a kowa ya zauna lafiya kar kowa ya tsangwami kowa ubangiji ta'ala yace da sannu za su yi sanin karshen al'amuransu wannan aya wato lallashi ne Allah yake ma manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kuma wannan ana nuna mana shine at-tadarruj wato bi a sannu saboda duk irin waɗannan ayoyi da Allah yake ba manzon shi hakuri saboda anan kafin musulunci ya kankama a samu mabiya domin duk galibin waɗannan ayoyi da Allah yake ba manzonsa hakuri ayoyi ne waɗanda suke makkiya amma lokacin da aka koma Madina Ubangiji subhanahu wataala ya ba manzonsa izinin cewa a yanzu lokaci yayi na a fito wato a ja daga game da duk waɗanda suka kafirce ma Ubangiji shine sai ya ce inna rabbaka lalle ubangijinka huwal khallaqul alim wato shine mai matukar halitta sannan kuma shine masani game da duk abin da ya halitta wannan ubangiji ta'ala yana nuni ne zuwa cewa ta da alkiyama abu ne mai sauki a wajen sa me yasa saboda halitta a farko ubangiji ta'ala ne ya halicce su kuma ya san adadin iya abin da ya halitta babu abin da zai fake masa bayan ya ce wa inna sa'ata la'atiya fasfahi safhal jamil sai ya ce inna rabbaka huwal khallaqul alim lalle ubangijinka huwal khallaqu al-khallaq wannan sigatul mubalaga ne ma'ana wanda ya kai gaya a wajen halittar halittu sai ya ce al-alim kuma ya kai matuka a wajen sani game da duk abin da ya halitta don haka can ya ce qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz ubangiji ta'ala ya ce tabbas mun sani abin da kasa ta tauye na gangan jikinsu duk mutumin da ya mutu kasa ta cinye gangan jikin shi ubangiji subhanahu wataala ya san abin da kasa ta ci kuma ya san abin da ta bari sai ya ce wa indana kitabun hafiz a wajen mu ubangiji ta'ala ya ce akwai littafi wanda yake mai kiyaye duk abin da yake cikin sa ba abin da yake fakuwa ga ubangiji subhanahu wataala shine anan kenan Allah ya ce inna rabbaka lalle ubangijinka huwal khallaqu shine mai matukar halitta al-alim kuma shine masani game da duk abin da ya halitta babu abin da zai fake masa zai tada kowa a gobe kiyama ya sakauta masa da iya abin da ya cancanta to dan haka kasancewar anan Allah ya kissanta mana iya yanda wato samudawa mutanen annabi salih wato karshen su ya kasance shine tabewa da hallaka wanda kuma anan Allah ya lallashi manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam cewa ya kauda kai dangane da abinda kenan mutanen sa suke masa karshen su dai za a hade a kiyama wanda ya shuka abin kirki zai girba abin kirki wanda ya guzo da ayyuka waɗanda suke na banza sakamakon sa ita ce wuta kamar yadda Allah ya ambata to dan haka kenan anan su samudawa aya ce wanda ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana dan haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da za su wuce za su tafi Tabuka domin diyar samud suna kan hanyar Tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ji wurin yake fada ga sahabbai manzo Allah yake cewa kada ku shiga wato gidaddajin waɗanda suka zalunci kawunan su sai dai a matsayin kuna masu kuka dan jin tsoron kada abin da ya same su na azaba ya same ku haka a hadisi wannan hadisi ne sahihi kamar yadda yana cikin Bukhari da Muslim haka kuma wani hadisi a cikin sahihul Bukhari sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ja ruwa daga cikin wannan rijiya ta mutanen samudawa ta samudawa mutanen Annabi Salih aka zo aka dama dawo za a sha labari ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce maza ku zubar da ruwan manzon Allah ya ce dawon ku ba raƙuman ku su ci to a ƙarƙashin wannan hadisi da wannan da ya gabata malamai suka fito da cewa dan haka makabarta ta kafirai baya halatta mutun ya shiga sai domin ya dau wa'azi in ma hanya ta kawo shi to ya gaggawa ya wuce domin mutane ne wanda Allah ya yi fushi da su dan kada abin da ya same su na azaba kai ma ya same ka dan haka da aka shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sukunya raƙuminsa manzon Allah ya ce maza ayi gaggawa a wuce manzon Allah ya ce daga yau ya ce kar ku shiga mazaunan waɗanda suka zalunci kawunan su manzon Allah ya ce sai dai a matsayin kuna masu kuka dan jin tsoron kada abin da ya same su na azaba ya same ku dan haka duk waɗanda suka kafirce ma Allah wanda Allah ya yi fushi da su ba a buƙatar mumini sawa'an suna raye ko suna mace mumini ya kasance a cikin su dan haka aka wajabta ma cewa duk muminin da ya musulunta a ƙasar da kafirai suka yi rinjaye baya iya bayyanar da addinin shi to baya halatta ya ci gaba da zama a nan dole ya hijira ya koma inda zai saki saboda su makiyan Allah sawa'an suna raye ko suna mace ba a buƙatar mumini ya kasance a tsakankanin su wala qad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan alayhim waqfid janahaka lil mu'minin wa qul inni ana an-nadhirul mubin kama anzalna 'alal muqtasimin alladhina ja'alu al-qur'ana ibin fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun fasda'a bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrikin innaka fainaka al-mustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وبنجي تعالى كيف دا ولقد آتيناك سبعا من المثاني تبس الله يجيموني مكمك كيوتر وتوبكي أبن بينتاوى ita ce suratul fatiha kamar yanda malamai suka bayyana wal qur'anul azim ubangiji ta'ala yace alqur'ani gaba ɗayansa Allah yace mu ne muka maka kyautar shi kenan wal qur'anul azim wato shine kenan sauran alqur'ani bayan an ware fatiha an ambace ta da cewa as-sab'u wana an gane ko as-sab'ul mathani kenan shine yace wala qad atainaka sab'an min al-mathani tabbas mu ne muka maka kyautar wato aya 7 min al-mathani wanda take abun biyantawa an ambaci fatiha cewa sab'ul mathani domin ana maimaita ta wato a cikin sallah domin a kowace raka'a sai an karanta fatiha kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da haka saboda maimaitawar da ake mata shine ubangiji subhanahu wataala ya ambace ta da wannan suna wasu malamai suka ce an kiraye ta as-sab'ul mathani saboda kasancewar ubangiji subhanahu wataala ya kasa suratul fatiha kashi 2 tsakanin shi da bawansa wanda rabin fatiha kyautata yabo ne ga ubangiji subhanahu wataala rabinta kuma addu'a ne kamar yanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ke fada ke cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfayn wa li abdi ma sa'al ubangiji ta'ala yace na kasa sallah me ake nihi da sallah ita ce fatiha ana na kasa ta kashi biyu tsakani na da bawana na gabawana duk abin da ya roka wanda in ka dauki aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin wannan wato godiya ce ga ubangiji subhanahu wata'ala dan haka idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji ta'ala sai yace hamidani abdi bawana ya gode mu idan yace arrahmanir rahim ubangiji ta'ala sai yace asna alayya abdi bawana ya kyautata ya gogare idan yace maliki yawmiddin ubangiji ta'ala sai yace majjadani abdi bawana ya girmama ni kaga wannan ayoyi uku na farko gabaɗe yabo ne ga ubangiji subhanahu wata'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ubangiji ta'ala sai yace hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al wannan tsakani na da bawana ne lalle ibada haƙƙi na ci kuma isti'ana neman taimako wannan bawana ya cancanta in bashi taimako da agaji kamar yanda ya nema iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma wa iyyaka na'budu wa wa iyyaka nasta'in kuma da kai kadai muke neman taimako ba ma neman taimakon wani in ba naka ba sai yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin gaba ɗayan waɗannan ayoyi na ƙarshe addu'a ce roƙo ne bawa yake ya ubangiji na ina roƙonka ka tabbatar da ni akan tafarki madaidaici tafarkin waɗanda ka jaddada ni'ima akan su ne annabawa da siddiqai da shahidai da salihai ghayril maghdubi alaihim ba wanda aka yi fushi akan su sune yahudawa waladdallin kuma ba tafarkin batatti sune wato yan mushaw to dan haka anan wasu malamai suka ce abinda ake nihi da as-sababul mathani wato ita ce fatiha me yasa saboda Allah ya kasa ta kashi biyu tsakanin shi da bawansa maganganu ne da dama amma waɗannan maganganu biyu sune suka fi kusa domin sune suke da dalili akan haka to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa an bani wato shine sababun wannan an bani kenan sab'an minal masani wal qur'anil azim sai yake cewa ita ce fatiha an gane ko dan haka abdullahi dan mas'udi ya fada yake cewa hiya fatihatul kitabi wato ita ce fatiha da yake wal qur'anil azim sai yake sa'irul qur'an wato shine kenan sauran alqur'ani gaba dayansa ubangiji ta'ala sai ya ce masa la ta muddanna aynaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum don haka kada ka mika idaninka zuwa kallon abinda muka jiyar da su dadi wato na dangogin wato shine ni'ima wanda muka jaddada musu a rayuwa anan kyautar da Allah subhanahu wata'ala ya masa ita ce babbar kyauta wanda babu wata kyauta sama da Allah ya gadar maka da alqur'ani don haka malamai suka fassara wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa laysa minna man lam yataganna bil qur'an duk wanda wato bai wadatu da alqur'ani laysa minna to baya daga cikin mabiyanmu ma'ana baya daga cikin wanda suke masu bin tafarkin domin lafazin yataganna a larabci yana daukan ma'ana wato shine yastagni mallam ya taganna ay mallam yastagni sannan mallam ya taganna yana daukan ma'anar rira abu wanda baya rira alqur'ani manzo Allah yace baya daga cikin mabiyanmu ma'ana baya daga cikin mabiyanmu akan tafarkin yanda ake karanta alqur'ani to dan haka anan da Allah yace la tamuddanna aynaika Allah yace kada ka maika magannanka idaninka zuwa kallon ila ma matta'ana bihi azwajan minhu izuwa abinda muka jiyar da su dadi azwajan wato na dangogin abubuwa na jin dadi na rayuwar duniya minhum kenan daga cikin kafirai abinda Allah ya musu na ni'ima Allah ya ce kada ka meka idaninka ka ringa kallo an gane ku shi mumini ba a buƙatar ya rudu da rayuwa ta duniya kamar yanda can cikin suratul qaha ubangiji ta'ala yake cewa la tamuddanna aynaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zaharatal hayati dunya linaftinahum fi kawa ce ta rayuwar duniya, wannan ni'ima ta rayuwar duniya Allah ya ce mun jaddada musu ita ba dan komai ba, dan mu jarrabe su, an gane ko, dan mu fitince su. Ubangiji subhanahu wataala ya shimfida musu jin dadi na rayuwar duniya. To dan haka shi mumini iya abinda ake bukata ya dauki wannan imani da Allah ya azurta shi cewa shine arzikin duniya da lahira gaba daya. In ka samu imani, komai na duniya in ya kuce maka sunanka mawadaci. Amma in ka rasa imani, duk abin da ka samu na duniya sunanka matsiyaci, wal iyazu billahi. Dan haka kenan anan wannan aya tana hana mu cewa kada mu saki idanunmu mu ringa kallon irin abin da Allah ya shimfida ma makiyansa, wato na jin dadi wanda yake na rayuwar duniya. Dan haka ma ba ma waɗanda suka kafirce ma Ubangiji, hatta da ƴan uwanka mu'minai waɗanda suka fi ka wadata, ba a buƙatar ka ringa kallon wadatarsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi, manzon Allah yake nuna mana cewa mu kalli wanda yake ƙasa da mu, kada mu kalli wanda yake sama da mu. Shine yace unzuru ila man huwa asfala minku, yace ku kalli wanda yake ƙasa da ku. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, manzo Allah yace kada ku kalli wanda yake sama da ku. Fa innahu ashdaru alla tasdaru ni'matallahi alaykum, yin haka shine zai kai ku ba za ku wulakanta ni'imar Allah ya muku. Domin a kullun in bawa yana kallon wanda yake na sama da shi, to zai rena ni'imar da Allah subhanahu wataala ya masa, zai ga cewa tamkar ba a masa komai ba. Kuma wannan zai kai shi zuwa rashin bada godiya akan ni'imar da Allah ya masa. Dan haka abin da ya shahi lamarin duniya, iya abin da ake bukata ka kalli wato na ƙasa da kai, kada ka kalli wanda yake na sama da kai. A al'amari na lahira shine ake bukatar ka kalli wanda yake na sama da kai, domin ka zage damtse ka ringa kokarin sai ka kai fagen da yake. To shine anan Allah yake hana manzansa cewa kada ya kalli irin jin dadin da Allah ya jaddada ma kafirai. Shine anan yace la tamuddanna ainaika, Allah yace kada ka mika idaninka ka ringa kallo ila ma mata'ana bihi azwajan minhum, wato zuwa abinda muka jiyar da su da shi dadi, wato na dangogin ni'ima. Ubangiji ta'ala yace wala tahzan alaihim, yace kuma kada ka samu damuwa akan su dan sun kinyi imani da kai, kada ka samu damuwa. Ubangiji ta'ala yace waqfid janahaka lil mu'minin, wato ka sauƙaƙa halayenka ka kaskanta sasanninka lil mu'minin ga ɗan uwanka mu'mini, ma'ana ka zamanto mai taushin hali ga ɗan uwanka mu'mini. An gane ku, su mu'minai abinda ake bukata tsakaninsu ya zamanto junansu yana tausasa ma juna, kar a samu mu'mini yana tsanantawa ga ɗan uwansa mu'mini. Dan haka anan umarni ne Allah ya ma manzansa, wanda kuma ya hada dukkan mu'minai har zuwa kiyama. Mu'mini ga dan uwansa mu'mini su ake ya zamanto mai saukin hali. Shine anan Allah ya ce waqfid janahaka lil mu'minina, ka kaskanta sasanninka ga mu'minai, ma'ana ka tausasa halayenka. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke fada, za mu iske a can cikin suratul shu'ara, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, Allah ya ce ka kaskanta sasanninka ga duk wanda ya bi ka daga cikin mu'minai. Sai ya ce wa qul inni ana an-nadhirul mubin, Allah ya ce da su ni matsayina game da ku, wato mai gargadi ne kuma wanda yake mabayyanin gargadi. Matsayina kenan a cikin ku, ni mai gargadi ne al-mubin, wanda yake mai bayyanar da gargadi. Amma zawwa da duk abin da kuka tambaya na mu'jiza da sauransu, wannan al'amari ne wanda ke hannun Allah. Matsayina kawai ni mai gargadi ne, nan Allah ya umarci manzansa ya bayyana ma jama'arsa cewa shi ga matsayin shi, matsayinsa mai gargadi ne. Amma anan baya hana cewa kuma shi mai bada albishirin, an gane ku. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, ina ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun, ce da su ni dai ban zamanto ba face, wato mai gargadi ne game da duk wanda ya kafirce ma Ubangijinsa cewa makomar shi ita ce wuta, sannan kuma ni mai bada albishir ne ga waɗanda suke imani da Ubangijinsu. To amma anan Allah ya ce masa wa qul inni ana an-nadhirul mubin, ce da su ni wato mai gargadi ne wanda yake mai bayyanar da gargadi. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi manzon Allah yake cewa matsayina da ku yace kamar mutum ne wanda ya hango abokan gaba wanda suna nihi za su kawo dauki wannan mutum sai ya hudda rigarsa sai yake dagawa yana juya ta yana wulwulawa domin jama'a su gani su yi ta kansu yana cewa ku yi ta kanku ku yi ta kanku jama'a makiya za su muku darmawarki manzon Allah yace to matsayina da ku kenan azabar Allah ce na nan tafi game da duk wanda bai gaskata manzanninsa bai kadaita shi a cikin ibada kenan in ka karbi wannan galgadi zaka gudu ka tsira amma matukar baka amshi wannan galgadi to azabar Allah za ta cin maka shine anan a cikin hadisin sai yake nuna cewa waɗanda suka karbi wannan galgadi kenan sune waɗanda za su gudare su gudu kafin wannan makiya su iso waɗanda suka ƙaryata wannan mai galgadi to su kuma za su kwanta su wayi gari kafin a wayi gari lokacin asuba makiya za su kawo musu dauki gaba ɗaya su gama da su ita ce azabar Allah domin azabar Allah tana zawa ne kai tsaye ba tare da shiri ba sai yace kama anzalna alal muqtasimin Ubangiji ta'ala ya ce kamar yanda wato muka saukar da azaba alal muqtasimin ga waɗanda suka yi rantsuwa ta haɗin kai a bisa ƙaryata manzannin Allah da kafirce musu kenan galgadin da nake muku ina muku galgadi ne kuma ni mai bayyanar da galgadi ne game da azabar Allah in har ba ku gaskata ni ba kamar yanda Ubangiji ta'ala ya saukar da azaba kenan alal muqtasimin ga waɗanda suka yi rantsuwa ta haɗin kai shine at-tahaluf suka kulla kawance akan cewa za su kafirce ma manzannin Allah gaba daya tare da cewa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya faɗa cewa al-muqtasimin anan wato sune al-yahudu wan nasara wato yahudawa da ƴan mushaw me yasa saboda sun karkasa littafin Allah sun yi imani da wani bangare sun kafirce masa an gane ku sun yi imani kamar yanda su yahudawa sun yi imani da attaura sun yi imani da annabi Musa amma sun kafirce ma annabi Isa da littafin da yazo da shi na injila kuma sun kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'anin da yazo da shi kamar yanda su ƴan mushaw sun yi imani da annabi Musa sun yi imani da attaurar da yazo da ita sun yi imani da annabi Isa sun yi imani da injilar da yazo da ita amma sun kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'anin da yazo da shi ko kuma ya zamanto al-muqtasimun anan sune jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sun karkasu game da al'amari na alqur'ani wasu sun ce waka ne wasu sun ce dabo ne wasu sun ce bokanci ne kamar yanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce dan dabo ne suka ce boka ne suka ce mawaki ne shine anan Allah ya ce kama anzalna alal muqtasimina kamar yanda wato muka saukar da azaba ga waɗanda suke kenan masu rantsuwa domin kulla kawance akan kafirce ma manzannin Allah subhanahu wata'ala allazina ja'alul qur'ana idhin ubangiji ta'ala ya ce sune waɗanda suka maida alqur'ani yanki yanki an gane ku suka yi imani da wani bangare suka kafirce masa ko kuma suka maida alqur'ani yanki yanki wasu suka ce dabo wasu suka ce waka wasu suka ce bokanci shine kenan wasu malamai suka fassara al-muqtasimun anan kenan sune mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su me yasa saboda sune suka maida alqur'ani kenan yanki yanki wasu suka ce dabo ne wasu suka ce bokanci ne wasu suka ce waka ce Ubangiji ta'ala ya ce fa rabbika na rantse da ubangijinka ni lanas'alannakum ajma'ina ubangiji ta'ala ya ce lalle ne zamu tambaye su ajma'ina gaba ɗayan su zamu tsaida su a gobe kiyama mu musu tambaya fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin amma kanu ya'maluna dangane da abinda suka kasance suna aikatawa Ubangiji ta'ala ya ce za mu tsaida su a gobe kiyama mai musu tambaya don haka ita wannan aya tana nuna mana Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tsaida bayan shi a ranar kiyama kuma zai musu tambaya kamar yanda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da haka. Sannan sai ga aya a cikin wato suratul rahman, ubangiji ta'ala yake cewa fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. A wannan yini na alkiyama ubangiji ta'ala yace mutum ko aljan ba a tambayar shi dangane da laifinsa. Don haka Abdullahi dan Abbas sai ya hada kan waɗannan ayoyi sai yace wannan aya wadda take cewa fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan, yace a ranar kiyama ubangiji ta'ala la yas'aluhum, ba zai tambayi mutum da aljan yace da su hal alimtum shay'an, shin kun san da abu kaza, me yasa sai yace li annahu a'lamu bihim minhum, domin Allah ya fi su sanin duk abin da ka aikata, Allah ya fi ka sanin shi. Kenan anan su'alu istidla, tambaya ta neman sani Allah ba zai musu ba. Kenan nan da yace fa rabbika lanas'alannakum ajma'in shine su'alu tawbih, tambaya ta Allah wadai ita ce ubangiji subhanahu wa ta'ala zai musu, amma ba tambaya ba ta neman sani game da abin da suka aikata, tuntuna Allah ya san abin da bayin shi suka aikata ya fi su sani. Kenan tambayar za a maka tambaya ce ta Allah wadai. Yanzu misali alkali a kotu da yake tambayar mai laifi laifin shi, shin alkali bai san laifin ba, tuntuna an riga an masa dosiya an rubuta wane dan wane ga laifin da yake, an tabbata ga laifin da shi alkali an kai masa ya karanta, idan ya zo amma sai ya masa tambayoyi, wannan tambayoyi dan ya bada furuci yayi tabbatar da kanshi, kuma tambaya ce dan ya kunyata a gaban jama'a a tabbatar da cewa mai laifi ne. To dan haka tambayar da Allah zai musu tambaya ce ta Allah wadai, amma ba tambaya ba ta neman sanin abinda suka aikata. Kenan da yace fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan, ayinin alkiyama mutum ko aljan ba za a tambaye su ba. Kenan tambaya ta neman sani, amma tambaya ta a tabbatar da cewa masu laifi ne ai musu Allah wadai, wannan za a musu. Shine anan yace fa wa rabbika, na rantse da ubangijinka, lanas'alannahum, lalle ne za mu tambaye su ajma'ina gaba ɗayan su, amma kanu ya'malun, dangane da abin da suka zamanto suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya. Tare da cewa kuma hadawa ta biyu game da kan wannan ayoyi yace yinin alkiyama yini ne wanda yake matsayi ne. Akwai lokacin da wato ba a tambayar jama'a, kuma akwai lokacin da in an kai za a tambaye su, an gane ko? Kamar yadda ubangiji ta'ala yace haza yawmu la yandikuna, wannan yini na alkiyama ubangiji ta'ala yace la yandikuna, bayi ba sa furci, ba wanda yake sai yayi magana. Sannan sai ga a wata aya yake faɗa kuma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimu, sannan lalle ku a ranar kiyama a wajen ubangijinku za ku ringa husuma, kuna jayayya tsakanin ku juna da juna. Wannan su ce wani ku kuka badda, wani su ce a'a mu ba mun kuka badda ku ba, kaga jayayya ku ai akwai hayaniya a cikin ta. Idan haka kenan yinin alkiyama wani lokacin bayi ba sa furuci, ba wanda ya isa yayi magana, sannan akwai lokacin da za su yi magana tsakankanin su. Shine ubangiji ta'ala sai ya ce fasda abi ma tu umar, Allah ya ce ka bayyana game da abin da aka umarce ka, shine ka kirayi jama'a a fili zuwa kaɗaita ni a cikin ibada. Wannan aya da ita ce aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya bayyanar da kira, wanda a farkon musulunci da Allah ya turo manzansa sallallahu alaihi wasallama yana kira ne a buri, sai da aka kwashe kusan shekara uku manzon Allah yana da'awa sirriya, wanda ɗaiɗaikun mutane ake bi gida-gida ana kiransu. Idan an kiraye ka ka miƙa wuya ka musulunta, kai ma a buri duk wanda ka yarda da shi na kusa da kai amintaccen ka, sai ka tallata masa wannan addini. Hatta da sallah lokacin da aka farlanta ta a buri ake yin ta. To amma da aka kai lokaci wanda ya dace a fito a bayyana wannan musulunci, me yasa? Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara samun mabiya wanda ba yanda za a yi da su a birnin Makka. Da aka kai wannan lokaci Allah ya saukar da wannan aya, ya umarce shi cewa fasu da abi ma tu umar, wato ka bayyana game da abin da aka umarce ka. Don haka anan Allah yana koyar da mu bi a sanni kenan. Idan abu yana bako to a hankali ake bukata abi, har akai lokacin da kenan in abin ya samu gindin zama to ana iya fitowa a bayyana ma jama'a. Shine Allah ya ce masa fasuda abi ma tuhumar, wato ka bayyana game da abin da aka umarce ka shine kira zuwa kadaita na a cikin ibada. Wa a'rid anil mushrikeen, Ubangiji ta'ala ya ce ka kauda kai game da mushrikai, kada ka tanka musu. Wannan ma dai kafin uba umarce shi ne da yin shahadi. Inna kafainaka almustahzi'in, Ubangiji ta'ala ya ce lalle mun isar maka dukkan wasu masu yin izgidi da kai. Duk wasu masu maka izgidi, masu maka ba'a, Allah ya ce mun isar maka da sharrin su da muguntar su. Dan haka wannan aya albushir ce Allah yake ba manzansa da mabiyansa, cewa duk wani wanda zai ja da kai mai izgidi da kai, to Allah ya isar maka sharrin sa da muguntar shi ba yanda zai da kai. Kenan yake kanka shine ka dau hakuri. Dan haka yace wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Abinda ake bukata kai dai ka ci gaba da kira, sannan kuma ka dau hakuri akan dukkan cutarwa da kake haduwa da ita, domin kyakkyawan karshe na masu tsoron Allah ne. Shine anan Allah yace inna kafainaka almustahzi'in, lalle mu mun isar maka wato sharri da mugunta na masu yin izgili da kai. Allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, sune waɗanda suke wato allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, sune waɗanda suke sanya ma Allah wani abun bauta wanda yake na daban, ma'ana suke sanya ma Allah kishiya a cikin abin da yake hakkin shi. Suna bauta ma Allah sannan suna bauta ma wasu bayi na daban. Allazina yaj'aluna ma'allahi, sune waɗanda suke sanyawa tare da Allah ilahan wani abun bauta akhar na daban. Domin su waɗannan jama'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su suna bauta ma Allah, sannan suna bauta ma gumakansu, ba sa tsarkake ibada ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Kamar yanda Allah ya ambata mana waja'alulillahi mimma zar'a minal harzi nasiban faqalu hadha lillahi bizamihim wa hadha li shuraka'ina fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah wama kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim sa'a ma yahkum. Suna bauta ma Allah domin suna haji, suna sadaka, suna zumunta, suna taimaka ma jama'a da sauran ayyuka na ibada suna yi. To illa kasancewar ba sa tsarkake wannan ibada ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Shine anan yace allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, sune waɗanda suke sanya ma Allah wani abun bauta wanda yake na daban, kenan shi ma suna bauta masa. Wa sawfa ya'lamun, Ubangiji ta'ala yace da sannu za su yi sanin karshen al'amarin su, shine tabewa da halaka. Wa laqad na'lamu, Ubangiji ta'ala ya ce tabbas mun yi sani annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarka tana kuntata, kana samun damuwa bima yaqulun dangane da abinda suke faɗa maka, haka nan abinda suke faɗa ma alqur'ani. Wa laqad na'lamu, Allah ya ce hakika mun yi sani annaka lalle kai yadhiqu sadruka, zuciyarka tana kunci. Kenan anan zuciya an ambace ta ne da sunan muhallinta shine as-sadr, lalle zuciyarka tana kunci bima ya qulun dangane da abin da suke faɗa maka na cewa kai mawaki ne ko kuma boka ne ko kuma dan dabo ne ko kuma abin da suke faɗa ma littafin da kazo da shi cewa dabo ne, waka ne, bokanci ne. Kenan mi tunda Allah ya riga ya sani a matsayinka kenan na mai kira mai ya kamata kai ka dau hakuri, an gane ko? Sai ya ce fasabbihi bihamdi rabbika, wato kai tasbihi da yabon Ubangijinka. In ka ce subhanallahi ka ce wa bihamdihi. Fasabbih, wato kai tasbihi kenan ka ce subhanallahi. Bihamdi rabbika, da yabon Ubangijinka. In ka ce subhanallahi sai ka ce wa bihamdihi. Wa kum minas sajidina, Ubangiji ta'ala ya ce ka zamanto daga cikin wato masu sujada. Me ake nihi sujada a nan? Kenan su ne masu sallah. An ambaci kenan sallah da wani ɓangarenta, kamar yadda manzon Allah ya ce fa a inni ala nafsika bi kasratis sujud, shi ne ya ce wa kum minas sajidina, ka zamanto daga cikin wato masu sallah. Nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ake umarninsa da cewa ya ringa tasbihi, yana gode ma ubangijinsa kuma ya kasance tare da waɗanda suke masu salla. To dan haka wannan ana nuna mana duk lokacin da al'amari ya ma bawa kunci a rayuwarsa ta duniya, to babu mafita sama da tasbihi. Sarkake Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yawaita tasbihi da yabansa shine ke fitar da bawa daga cikin dukkan kuncin da ya fada. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake fada ga Annabi Yunus, falawla annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'ath. Ba dan Yunus ya kasance daga cikin masu tasbihi, masu tsarkake ni game da abin da bai dace da ni ba. Ubangiji Ta'ala yace na rantsi da girma na da buwayata da ya ci gaba da zama a cikin cikin kifin da ya hade shi ila yawmi yub'ath har zuwa yinin alkiyama. Kaga kifi ya hade Annabi Yunus kuma a ƙarƙashin teku, kunci a cikin wani kunci. To amma yin tasbihi ke da wuya ga Annabi Yunus, kai tsaye Allah ya sanya kifin ya zo gabar teku ya yi wa amansa. Kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratul anbiya, wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin فاستجبنا له فنجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كاي تسي Ubangiji Ta'ala ya sanya wannan kifi yazo gabar teku yayi amansa ya fitar da shi daga cikin wannan kunci da yake. Sannan abu na biyu wanda yake fitar da bawa daga cikin duk kuncin da ya fada, wato shine yawaita sallah. Kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan al'amuran na duniya suka masa cha, manzon Allah sai ya zabura zuwa yin sallah. Dan haka har yake fada ga Bilal, arhina biha ya Bilal. To shine anan Ubangiji Ta'ala domin ya tabbata shine yake cewa wala kadina alam, yace hakika mun yi sani annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu, lalle zuciyarka tana maka kunci game da abin da suke fada maka da izgini da suke maka. Ubangiji Ta'ala sai ya ce fasabbihi bihamdi rabbika, kai tasbihi da yabon ubangijinka, domin wannan tasbihi shine zai yayi maka kuncin da kake ciki. Wa kum mu'minan sajidin, Ubangiji Ta'ala ya ce ka zamanto daga cikin waɗanda suke masu sallah. Sai ya ce wa abudu rabbaka, ka ci gaba da kadaita ubangijinka a cikin ibada, hatta ya atiyaka al-yaqin, wato har mutuwa ta cin maka. Al-yaqin anan abinda ake nihi ita ce mutuwa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa amma fulan faqad atahu al-yaqin, abinda yake nihi da al-yaqin ita ce mutuwa ko kuma kada. Haka can Ubangiji Ta'ala yake fada lokacin da ake tambayar ƴan wuta dangane da sababin abinda ya kawo su wuta, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nudimul miskin wa kunna naqudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyawmid din hatta atana al-yaqin ayil maut, har mutuwa ta cin mana. Dan haka kenan anan al-yaqin abinda ake nihi mutuwa. Dan haka Al-Hasan al-Basri Allah ya ji kansa yake cewa Allah bai sanya ma bawa wata iyaka wanda in ya kai zai daina ibada yace sai dai mutuwa. Dan haka kenan masu cewa sun samu yaqini shikenan doka ta sauka daga kansu, sun yi wusuli cewa duk wani aiki na ibada na gama garin bayi ne, su sun riga sun sadu zuwa yaqini shikenan doka ta sauka daga kansu. Wannan rudi ne wanda yake na shaytani, rudi ne wanda yake na shaytani. Dan haka kenan bawa ba shi da wata gaya wanda in ya kai zai tsaye da ibada wato illa mutuwa. Shine Allah ya ce masa wa abudu rabbaka, ka ci gaba da kadaita ubangijinka a cikin ibada hatta ya atiyaka yaqin, wato har mutuwa ta cin maka. Nan muka zo ƙarshen surar, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.